This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma mita 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye a duk lokacin da kuke bukata a hanyar sadarwar internet ta voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, Usman Kabara ne tare da Grace Alhera Abdu muke farin cikin sake dawowa don jin ragamar shirin a wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji cewa a Jamhuriyar Niger marayu sun samu agajin abinci albarkacin watan azumi. Akwai sakonninku na ku masu sauraro da kuka bar mana na muryoyinku ta wayoyinmu da muke baku. Amma kuma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Akwai kuma shirinmu ma na da rashin tai.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Membobin majami'ar da ke South Carolina sun yi sujada a Lahadi a majami'ar jiya Lahadi, karan farko tun bayan da wani bature ya bindige waɗansu gungun mutane ikkilisiya suna nazarin littafi mai tsarki a wata majami'ar baƙaƙen fata mai ɗimbin tarihi makon jiya. Da murya mai ƙarfi, Reverend Novel Goff ya yi huduba a majami'ar Emmanuel African Methodist Episcopal da ke birnin Charleston, kudu maso gabashin jihar. Clementa Pinckney yana ɗaya daga cikin mutane tara da aka kashe ranar Laraba a wani lamari da 'yan sanda suke bincike a kai da suke gani hari ne na nuna bambanci ko kuma kyamar launin fata. Goff ya yi kira ga ɗaruruwan waɗanda suka halarci sujadar su ƙara tawakkali ga Allah yayin da suke jimamin rashin. Ya ce jinin membobin Ikkilisiyar Emmanuel tara na buƙatar mu duƙufa ba kawai na ganin an yi adalci kaɗai ba, amma har saboda waɗanda har yanzu suke rai kwakwai mutu kwakwai, waɗanda ba su auna arziki kamar mu ba. Mu tsaya bakin daga sai mun ga an ci gari, kamar yadda Go ya shaida wa membobin Ikkilisiyar da baƙi da suka yi da fifi a majami'ar da ta cika ta batse har waje. Baƙi daga birnin Charleston da kuma nesa har ma daga jihar California suka yi da fifi a majami'ar a lokacin adwoyin masu aikin jin kai sun rika raba ruwan sha da kuma fanka sabili da mugun zafi da aka yi fama da shi a cikin majami'ar. Daga cikin waɗanda suka halarci adwoyin akwai wata tsohuwar membar majami'ar Eleanor Taylor, ta yi bimbinin halarta adwoyin sabili da ta shaƙi ainun da Pinckney bayan da ta rika gudanar da tarukan wayar da kan al'umma a fannin lafiya bisa umarninsa. Ta gaya wa muryar Amurka a harabar majami'ar cewa, na ce ba zan dawo ba, amma na rika ganin fuskarsa yana ce mini in zo. A nan Allah yake gwada ban gaskiyarka, ba za mu taɓa fahimta abin da ya sa wannan mutumin ya aikata kisan kan ba, in ji ta. Mawuyacin lokaci ne, amma zai wuce domin Allah yana tare da mu.
Sakataren tsaron Amurka Ash Carter zai kai ziyara Turai cikin wannan makon, inda zai yi kira ga abokan kawancen kungiyar tsaro ta NATO su sake salo akan barazanar da suke fuskanta daga Rasha daga gabas da kuma kungiyar ISIS ta kudu. Zai gana da jami'ai a Jamus, Estonia da Belgium da nufin ƙarfafawa ministocin kungiyoyin kawancen gwiwa su haɗa hannu wajen daƙile barazana da ƙasashen Turai ke fuskanta. Jami'an Amurka sun ce zai kuma nemi kungiyar tsaro ta NATO ta yi watsi da tsohon yayin yakin tatar baki bayan mamayar Crimea da Kremlin ta yi, da kuma goyon bayan da sojojinta suke wa 'yan awaren Ukraine. A wajen taron kungiyar NATO, ministocin tsaron za su tattauna buƙatar taka rawar gani a yaƙi da kungiyar ISIS a Iraq. Ana kyautata zaton shugabannin kungiyar NATO za su taimaka wa Iraq da shawarwari da kuma horaswa.
Ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar Iran, Javad Zarif, zai gana da takwarorinsa na ƙasashen Turai da dama yau Litinin kafin wato 30 ga watan Yuni, ranar cikawan wa'adin cimma matsayar ƙasa da ƙasa kan ayyukan nukiliyan Tehran. Za a fara zagayen ƙarshe na tattaunawar kan ayyukan nukiliyan Iran ɗin ne cikin wannan makon. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Faransa ya ba da labarin cewa wata majiyar ƙungiyar tarayyar Turai da ba a ambata ba ta ce ganawa da za a yi da Philip Hammond na Burtaniya da Laurent Fabius ta Faransa da kuma Frank-Walter Steinmeier na kasar Jamus taro ne na siyasa kafin tattaunawa da za a yi ta ƙarshe. Za a yi zaman ne a gefen taron ministocin harkokin kasashen ƙetare na ƙungiyar tarayyar Turai da zai tattauna kan batun ƙara wa'adin takunkumin da aka ƙaƙaba wa Rasha kan rikicin Ukraine da kuma ƙaddamar da aikin mayakan ruwa da aka ayyana kan masu fasa wato safarar bil'adama a tekun Baharum.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haka kuma dubban masu zanga-zanga sun yi jerin gwano jiya Lahadi a biranen kasashen Turai domin nuna adawa da shirin tsuke bakin aljihu a jajibirin wani taron koli na gaggawa da za a gudanar da nufin ceto gwamnatin Girka da bashi da ya mata katutu daga gaza biyan kasashen Turai ba sukan da suke binta. An yi gagarumin taron a biranen Athens da Brussels da kuma Amsterdam, yayin da Prime Minister kasar Girka Alexis Tsipras ya yi magana ta wayar tarho a lokuta daban-daban da shugabannin Faransa da Jamus da kuma hukumar kasashen Turai, yana neman cimma wata yarjejeniyar kuɗi mawuyaciya kafin ranar 30 ga watan Yuni da wa'adin biyan bashin ke cika. Idan bata sami tsayi da wata yarjejeniya ba, kasar Girka za ta iya gaza biyan bashin dala miliyan 800,000 da asusun bada lamuni ta duniya ta bata. Haka kuma wani abin da zai sa ta kama hanyar fita daga kungiyar kasashe 19 masu amfani da kudin euro. Sanarwar da ofishin watsa labarai na Athens ya fitar jiya Lahadi ta ce Mr. Tsipras ya yi ta yin cimma wata matsaya da za ta yi amfani kowane bangare. Haka kuma za ta samar da warware matsalar baki daya. To, labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Wakilin muryar Amurka Mani Shaibu daga Niger ya labarta mana agajin da wasu marayu suka samu a albarkacin watan azumi.
Masu iya magana kan ce na Allah ba su karewa albarkacin azumin watan Ramadan. Kungiyar taimakon marayu da kenan birnin Maradi ta kaddamar da wani biki na raba abinci zuwa kudade domin taimakawa iyalan da suka rasa uwayensu kuma dake cikin wani hali. Malam Salisu Shaibu shine shugaban wannan kungiyar taimakon marayu.
Bana da yake al'amura sun kai mataka ba mu same inda muke so ba kamar duk wata shekara haka Allah ya gara ma ya tsara.
Wace matsala ce kenan?
Matsalar da muka samu agajin da muke samu kullun hannun jama'a bana ya ɗan yi rauni kwarai. To amma insha Allah ta'ala duk haka abin da ya samu ta mu ɗan mika masu kan abin da ya shahi masara haji da kuma wanda Allah ya kaddara samu ɗan kuɗaɗen shiga azumi insha Allah ta'ala za mu ba su.
Ustaz, wani irin tsari ne kuka yi don kowa samu?
Tsarin da muka yi ta ba rage muru muka yi ba na abin da muke ba su ba dangane da wajen abinci. Wajen kuɗi ne dai muka dan ainihin rage saboda mu dan fadada abin yanda kowa zai dan abin nan. Amma wajen abinci yanda kika saba ba da haka nan za a ba kowa insha Allah rage.
Kamar rajistan na marayu nawa ne kuka yi? Gidaje nawa ne?
Na, muna da rajistan gidan marayu kamar abin da kai misalin gida 700 wanda ke gare mu. Amma yanzu ina ganin wannan karan kusan rabi ne za su samu, rabi kuma sai mu tarbi gaban insha Allah ta'ala akwai bayan sallah fama wake wani abin shigo ko kuma zuwa sallah bayan insha Allah.
Kuna samun tallafi daga gwamnati ko kungiyoyi ko masu kuɗi?
Eh, alhamdulillah, tallafin da muke samu ne cikin garin Maradi. Amma daga gefen gwamnati gaskiya kan muna da jira da insha Allah ta'ala.
Tsarin da kungiyar ta yi tare da tikiti ga uwaye matan da ke kula da yawanin ƴaƴansu ga waɗansu matan daga ciki.
Alhamdulillah, ni dai wan gauri sai dai in ce salatu annabi saboda na samu masara, na samu hatsi, na samu turma a tanwa kuma na taba samun kuɗi. Kenan dan haka sai in ce Allah ya saka da alheri. Ubangiji Allah ya biya masu ba mu, ubangiji Allah ya ƙara masu.
Ke marayu nawa gare ki?
Marayu na ina da guda uku ƴan mata.
Duk in muka zo muna samu cikin sarautar ubangiji. Na samu haƙi, Allah saka da alkhairi, Allah ba da lada. Muna samu kuɗi, muna samu masara, a sallah muna samu nama, duk ana ba mu. Komi in dai aka taimako cikin sarautar ubangiji ana ba mu.
Yanzu ke akalla kina da marayu nawa?
Ina da marayu guda hudu, mace uku, namiji ɗaya.
Kun ga taimako kika dogara ko akwai inda ke samu?
Eh, to akwai inda muke samu amma dai na dai alhamdulillah muna samu gaskiya.
Kowa taimaka ma wani, Allah na taimakon sa kafa wurin ayi. Shaibu Mani, murya Amurka daga Maradi, jamhuriyar Nijar.
To haka yake mun gode sosai Shaibu Mani. Yanzu kuma daga Niger din bari mu shakata da waƙar Alagidigo ta Fati Niger. Mun gode Fati Niger da waka kita Alagidugo. Kar a manta wannan shirin yana zuwa muku ne na hantsi daga nan muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai kuma yanzu mu je shin yaya ƴan arewa ke kallon Rotimi Amechi ne na jihar Rivers? Ga wakilin mu Lamido Abubakar da rahoton sa.
Cece kuce da yanzu ke ci gaba da gudana kan darabta janar na tawagar gangamin yakin neman zabe da ta kai ga jam'iyyar APC ga nasara, wato Rotimi Amechi tsohon gwamnan jihar Rivers musamman yankin sa na Niger Delta. Cece kucen ne dai da ake ganin na dada zafafar batanci da kiyayya da kushen ba gaira ba sabar, da kuma cewar hakan na cike da hadari mai yawa kuma yanayi ne dake ci gaba da daukar hankula bisa la'akari da rawar da Rotimi Amechi ya taka a musamman gangamin zaben Muhammadu Buhari a matsayin shugaban kasa a bisa dan yankin sa Dr. Goodluck Jonathan, kuma yadda ya ci gaba da kai goro da mari a tsakankanin arewacin Najeriya da yankin sa na Niger Delta. Amma kamin zabe zafafar siyasan hakan ya haifar masa da matsala da kiyayya daga ƴan uwansa na Niger Delta, wani zama da kungiyar ƴan arewacin Najeriya ta gudanar a kudancin kasar bisa jagorancin shugabanta Alhaji Muhammadu Alikwande. A bayyana yadda muzakarancin Rotimi Amechi ya taimaka matuƙa gaya wajen kaiwa ga nasarar jam'iyyar APC a Najeriya.
A takaice, Buhari ya zo garin nan so da yawa, yazo ya koma, su suka san yadda tafiyar su yake. Amma tafiyar Amechi da Buhari alakan ya kai alaka. Mu muka san da muke zaune a nan wannan jihar Rivers, mu muka san wane ne Amechi. Amechi mutum ne idan ya sa kansa abu ya kai da iya gaskiyarsa kuma da iya fahimtarsa. Shi kowa san aƙidan Buhari, mutum ne mai bin doka. Shi kuma Amechi ya san aƙidan Buhari, sai shi ma ya zamanto mai bin doka. Sai suka da haka. Duk abinda Amechi ke yi, ina taka tsantsan ne kare tsallaka abinda Buhari baya so.
Wai shin ko yaya mazauna yankin Niger Delta ke kallon Amechi? Ga ra'ayin wasunsu.
Sunana Alhaji Shu'aibu Tildan Fulani.
A cikin APC babu wanda zan iya cewa jarabi ne banda shugaban kasa yanzu. To shine zan iya kwatanta maka na biyu a gaskiyar al'amari, saboda irin kalubale da ya shiga a cikin kudancin kasar nan.
Sunana Haruna Mu'azziri Rue.
a duk zaman da nayi ban ga gwamnan da ya aike kamar tsohon gwamnan jihar Rivers State Rotimi Amechi ba.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya.
To mun gode Lamido, yanzu kuma sai mu je ga shirinmu na gaba da rashin tai wanda Bahaushe ke cewa akan bararha.
Baza karfi ne kudinka kuma ka tashi kashewa to ka kashe.
Da rashin tai akan bararha, jama'a barkamu da sake saduwa. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. To an dare ana kai ruwa rana akan hakar man fetur a arewacin Najeriya. An ce akwai dimbin man a sassan arewacin Najeriya, to amma ba soma kansa ba. Lokacin ma da aka ce an soma saboda wasu dalilai da ba gane ba sai aka dakatar. To ko menene ya jawo irin wannan? Wakilar murar Amurka ta shirya tattaunawa akan lamarin tare da masana da suka san tushen maganar da matsalolin da aka fuskanta a wancan lokacin. Bari na barku da Madina Dauda wadda ta shirya tattaunawar.
Jama'a barkamu da saduwa a wannan zaure. Yau shirin akan batun man fetur ne. Ba karancin sa da ake yi a yanzu ba, ba kuma yajin aiki da ma'aikatan man fetur ke yi ba. Batun namu na yau akan haƙo man fetur ne daga shiyar arewa. Ganin cewa ita ce abinda gwamnatin Najeriya ko kuma Najeriya ka cokanta dogara da shi wajen samun kudaden shiga. A yau ina tare da Senator Salisu Ibrahim Musa Matori da Injiniya Dr. Kailani Muhammad, tsohon ma'aikaci a ma'aikatar man fetur ta ƙasa, da Alhaji Abubakar Mai Gandi ɗakin gari, mataimakin shugaban kungiyar dillalan man fetur na ƙasa. Ina muku maraba da zuwa wannan shiri na da rashin tayi akan bar arha a muryar Amurka. Sama da shekaru 20 kenan ake kokarin samo man fetur a shiyar arewa. An ce an yi bincike, an samu mai masu yawan gaske a tafkin Chadi da kuma gulbin arewa ta tsakiya wadda kuke cewa Benue Trough. To wai abin tambaya a nan ita ce, me yasa ba a tashi batun tona man fetur a arewan nan tuntuni ba, sai da yanzu farashin man fetur ta fada a kasuwan duniya warwas? Kamar yadda bincike ya nuna, gwamnatoci da suka yi mulkin kasar nan kusan sama da shekaru 20 din nan sun san labarin cewa akwai mai a kwance a shiyar arewa ta wannan kasa tamu mai albarka, amma ba su yi wani abu na yunkurin tona ta ba. To shin siyasa ce ko kuma dai a'a akwai wasu dalilai na daban? Waɗannan sune zamu yi kokarin bada amsoshin su a wannan shiri na tattaunawa akan batun man fetur a shiyar arewa. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce zai waiwayi batun samo mai a tafkin Chadi da sauran wurare da aka ce akwai man a kwancan. Ma'aikatar man fetur wato NNPC ita kanta ita ma ta ce fa tayo yunkuri, tayo damararta kwanan nan za ta je ta fara aikin domin a samu mai a shiyar arewa din. To yanzu bari in fara da Senator Salisu Ibrahim Musa Matori. Distinguished, kana cikin waɗanda ke majalisa ta dattawa ɗan shekarun baya da kuka ce kun yi bincike, kun gano inda mai ke kwance a cikin arewa. To ko zaka gaya mana wuraren da kuka yi binciken nan da kuma inda kuka samu mai a kwance?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Game da maganar bincike da kika faɗa, ba mu ne a Senate ko a majalisa muka yi bincike ba. Mu ma mun zo mun samu a wannan lokaci ana aikin tono wannan mai a yankin Chadi da kuma inda kika kira Benue Trough. Hakika mun samu ana wannan aiki a wancan lokaci wanda gwamnatin marigayi Sani Abacha ta sa hannu da kamfanoni kamar haka. Akwai kamfanin Shell, akwai kamfanin Elf, akwai kamfanin Chevron. Da Chevron da Elf sun fi karfi ta shiya Gombe. Mobil da Shell su kuma sun fi karfi a shiyan Bauchi, inda ake kira Kwarmani River 1 da Kwarmani River 2, wanda waɗannan guda biyu da na ambata miki an rigaya an samu. Bayan man da aka samu, sai aka samu cewa iskan gas da ke kunshe a cikin wannan guri ya isa ya bada wutar lantarki wa jihohin arewa gaba daya a matakin farko. kuma idan za a ci gaba da fadada shi kila mai bawa Najeriya wuta baki daya ana tsakiyar wannan aiki wanda yake su gwamnati ba su ci a wancan lokaci su suka san hujja da dalilin da yasa suka tsaya da wannan aiki ba wai kawai na Benue Trop ba har ma na tafkin Chadi inda ake kira South Chad mu a majalisa ni din nan ina wakiltar inda wannan abu ya shafa na kawo wannan motion kuma Allah ya sa lokacin nan majalisa ta saurare ni har aka kafa committee na mutane 19 karkashin shugabancin Senator David Brigidi daga Bayelsa wannan committee su binciko shin menene makasudin da yasa aka tsaya da wannan aikin mai wanda yake gashi akwai alamun nasara a dukkan waɗannan wurare da ake fafutukan neman mai muka tafi muka ziyarci Maiduguri muka yi kwana da kwanaki a Maiduguri sannan muka zo a secretariat na Maiduguri aka yi public hearing wato aka saurari jama'a waɗanda abun ya shafa muka dawo muka zo Bauchi nan ma aka saurara gwamnati ta fada nata matsayi akai jama'a ko wife nasa da professors din da suke nan a ATBU bangaren Man Petro sannan muka tafi Gombe duk aka yi wannan aka hada wannan report karkashin burgidi muka zo muka kawo majalisa aka yi muhawara akan wannan majalisa bayan an yi muhawara mai zurfi majalisa ta dauki matsayi akan cewa babu wani hujja ko dalili da zai sa gwamnati mai ci a wancan lokaci ta dakatar da wannan aiki aka rubuta takarda aka umurci shugaban majalisa an yi files an yi a wancan lokaci wanda a cikin wannan littafi dake gabanki yanzu za ki ga copy na wannan wasiƙa da majalisa ta rubutawa shugaba Obasanjo a wancan lokaci aka wakilta mu muka dauki wannan takarda mu dinnan sanata sunan da wannan committee karkashin an yi muka je muka dankawa Obasanjo hannu da hannu ya kuma mun alƙawarin cewa wannan tsaye da aikin mai da aka yi shi ya tabbata akwai kuskure a ciki kuma za a gyara to wannan kuma ya zama tarihi
dan rasulullahi
dan Allah dan rasulullahi
a bangaren mayin bedre mun ban jike nan jan sai a ce manan dila in mun je ga dila yace bullag make mun zo mu bullag make sai su ce a matata ne
ni ko
shin waya yake zaki
ya take ne dan gaba
mana
kanin dila talu
to Dr. Engineer Kailani Muhammad kana ma'aikaci a ma'aikatar Man Petro a wannan lokuta da ake ta wani kai komo zancen samun mai a shiyar arewa kwatsam yanzu kuma sai da shugaban kasa yace zai waiwaye batun sai ma'aikatar ka ta da tace ita ma yanzu za ta koma ta fara batun hako mai a arewa ta gabas sannan kuma a dawo arewa ta tsakiya duk waɗannan lokutan ba ku ya kamata ku yi aikin ba a lokacin me ya kawo har aka kawo ga wannan halin
to alhamdulillah wato mun gode Allah da ya kawo mana canji a nan kasan kowa ya gasu kowa ya dandana kudansa shekara kusan 16 da ya gabata wato mutane ne suna ganin arewa nan bai kamata a ce a arewa an samu mai ba suka shigo da siyasa maganan da sanito yayi bayani gaskiya ne dalla bayanin nan da yayi saboda muna tabbin abubuwan da tun lokacin da ya sa abun nan motion din har aka kafa wannan committee muna tabbi to amma sai aka samu akasin in Niger Delta da in South East suka ce babu mai din nan ana bata kudi ne an yi rijiya da rijiyan yayi zurfi ba mai sabili da haka a dakatar da shi amma kamar yanda senator ya ce an samu mai abinda buture yake cewa in commercial quantity ba zai taba yi ba a ce Chad tana da mai the same throw ne zuwa Chad basin namu to man yana kwanci a wajen tunda akwai mai a Chadi akwai a wajen amma kamar yanda na ga miki maganar siyasa shi yasa aka zo aka dakatar da shi aka ce ana badda kudi a bari akwai mutanen mu shugabanni wanda ya kamata a ce sun tashi tsaye da gobonnonin mu su 19 nan na arewa da kuma ƴan majalisa su kalubalanci gwamnatin Obasanjo da na Goodluck Ebele Jonathan din nan to sun ki to amma mai din nan na Chad basin na Sokoto da na Bida basin da na Benue Trop an samu mai in commercial quantity
jama'a anan zamu dakata sabili da karancin lokaci zamu ci gaba mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya yarda a madadin da waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman bakin mu sanata Salisu Ibrahim Musa Maturi da injiniya Kailani Muhammad da Alhaji Abubakar Mai Gandi ɗakin gari da wakilin murar Amurka Madina Dauda ne Salu Garba ke cewa ku huta lafiya.
To mun gode Saluhu, yanzu kuma sai ku gyara zama mu je ga ra'ayoyinku cikin murya da kuka aika mana ta waya.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu Mai Gora Kampala malamin dorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da masu shukan gwamnatin janar Muhammadu Buhari na cewar ba ta yin sauri sulo dinta yafi yawa. To su kallaci halin da janar Buhari isa mu Najeriya a ciki. Na farko dai an kwashe dukiyar kasar nan kakaf. An yi harkar zabe wani kuma kudaden anje an boye. Haka aka yi a federal gamman, haka aka yi a jihohi, haka aka yi a kananan hukumomin kasar nan. Kuma janar Muhammadu Buhari ya zo ya gaji matsalar rashin tsaro a gurin gwamnatin da ta shuɗe. Bayan haka ga karayya ta tattalin arzikin Najeriya da itarar, to irin waɗannan abubuwa su suka taru suka dabaibaye gwamnatin janar Muhammadu Buhari. Matukar ice zai yi gaggawa ko yi sauri ko yi gudu. To ni na tabbatar za a yi tuntuɓe wadda 'yan Najeriya ba za su ji daɗinsa ba. Illa dai a yi wa gwamnatin janar Muhammadu Buhari addu'a, Allah isa ya fitar da Najeriya daga hali mawuyaci da gwamnatin da ta shuɗe ta jefa 'yan Najeriya a ciki. Mai magana Alhaji Audu Mai Gora Kampala malamin dorin jihar Jigawa.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya America. Mai magana Sina Salisu Kalali daga Hilili jihar Sokoto a tarayyar Najeriya. Ina ta yan uwa na al'umman musulman duniya da na Najeriya fara azumin watan Ramadan. Allah Ubangiji da sa muna cikin lafiya da ciki. Sannan ina kira ga yan uwa na yan kasuwa, to Allah su dauke mu na kasa gari su domin samu sauki, samu yin buɗin baki da gabatar da ibada da ake yi cikin azumin watan Ramadan. Domin watan azumi ana da gafara da rahama Ubangiji. Allah ka sa muna cikin lafiya da ciki cikin wannan wata. Mai magana sunana Salisu Falalu. Mai magana da hannun yankan kata ko bakin kaso tambayi. Yau zan ba ku ra'ayi jabo shari'a Najeriya. Yau zan ba ku dama ba da ra'ayi na kusan dama a kan albarkacin watan Ramadan wanda malaman suke ta faɗakar mana a yi taimako a yi taimako. To mu dai nan sabar jarabar wahalar wutan nefa ganin ciwo ta baya naira 30-30 suke sayar mana. Amma ya kamata a mana adalci da girma shugaban ƙasa a bincika wannan lamari na wutan nefa ko za mu samu tawaba mu sha ciwo ta naira 5 yadda kowane talakan Najeriya yake ja. Suka yi nan tuwo ma da kaɗan saniyar garin ya hukudin sa'in ruwan. To da Allah amana adalci da Allah. Nagode mai magana da nan yayin danka ko ko bakin ka so to mun jira bokin tarayyar Najeriya. Da fatar zan ji sako na. Nagode yi hoyya din.
To da fatan za a ci gaba da aika mana da sakonnin. Kafin mu karkare bari mu maida ku ga Ummul Amal da takaitattun labarai.
Membobin majami'ar da ke South Carolina sun yi sujada a majami'ar jiya Lahadi karan farko tun bayan da wani bature ya bindige waɗansu mutane a ecclesia suna nazarin littafi mai tsarki a wata majami'ar baƙaƙen fata mai ɗimbin tarihi makon jiya. Da murya mai ƙarfi Reverend Novel Goff ya yi huduba a majami'ar Emmanuel African Methodist Episcopal da ke birnin Charleston kudu maso gabashin jihar.
To muna godiya Ummul Amal, sai kuma Allah ya kai mu lokaci. Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗaya na wannan safiya, sai kuma can da la'asariya in Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki ɗauke da shirin a madadin ita Grace Alhera Abdu da ta taya ni gabatarwa, sai jagoran shirin Cheoba Hiro Dodo ne, sai injiniya mu Neo Charles Usman Kabara ne daga birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.